والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karo jadda da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta asabat da muke haduwa wannan majalisi da rasul mu da muke cikin wannan littafi na alwaji sifike sunnatu wal kitabil aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin kitabun nafaqat inda ake ambaton ciyarwa wanda Allah subhanahu wataala ya wajabtar da ita a kayan mazaje ana ambata mana nau'o'inta cikin nau'o'inta mun ji na farko ciyarwar da mutum zai yi ga matansa ko matarsa sannan na biyu ciyarwar da mutum zai yi ga iyalansa ƴaƴansa kenan da waɗanda suke ƙarƙashinsa wannan ciyarwa ce ta wajibi sannan kuma mun ji na uku ciyarwar da mutum zai yi ma mahaifansa waɗanda suke talakawa shi kuma yana da wadata wannan shi ma ciyarwa ne na wajibi nau'i na hudu nafaqatul aqrabin al muhtajin ciyarwar da mutum zai yi ga makusatansa ƴan uwa kenan dangi waɗanda suke mabukata wannan duka in ya zan shi yana da hali su kuma mabukata ne qala ta'ala Allah madaukaki yace wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil ka ba wa ɗan zumunci haƙƙinsa haka nan muskini haka nan ɗan hanya zawil qurba su ne waɗanda suke intisabi ga mutum da jini kuma za su iya gadonsa to idan sun kasance talakawa ne shi kuma yana da hali to Allah ta'ala ya tsora masa ya danga ciyar da su ma'ana yana ba su daga cikin haƙƙoƙinsu ba ana nufi cewa ciyar da su zai yi safe da rana da daddare ba amma suna da haƙƙi daga cikin dukiyarsa da zai dinga ba su lokaci-lokaci wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace fa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil aka sake nanatawa jerin gwanan waɗannan mutum guda uku waccan cikin suratul isra wannan cikin suratul rum Allah ya ce abama ƴan zumunci haƙƙinsu wal miskina haka nan wanda yake miskini wa ibn as-sabil haka nan wanda yake dan hanya hanya ta kawo shi guzurinsa ya katse yana da haƙƙi a cikin dukiyar mutane waɗanda suke mawadata su bashi ko kuma yana da haƙƙi hatta a cikin zakka ko kuma yana da haƙƙi a cikin baitul mal in an rasa waɗancan to sai a ɗauka daga cikin baitul mal a bashi guzurin da zai kai shi zuwa ga masaukinsa zuwa ga destination ɗinsa ko da kuwa shi mawadaci ne matuƙar guzuri ya yanke masa akan hanya Allah ta'ala ya ce zalika khairun lillazina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun wannan bayarwa shine mafi alheri ga wadanda suke neman fuskar Allah, ma'ana waɗanda suke neman yardar Allah subhanahu wata'ala. Wa ulaika humul muflihun, kuma masu yin haka su ne masu rabo, inji Allah subhanahu wata'ala. Don haka waɗannan suna da haƙƙi a cikin dukiyar ma'abuta haƙƙi. Shahidin shi ne zawil ƙurba. An ɗarikin al-muharibi ƙala ƙadimnal madina, fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙa'imun alal mumbar yakhtubun nasa wa huwa yaqul. An samu hadisi daga Tariq al-muharibi, yace mun iso madina, sai ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsaye akan mumbarinsa yana wa mutane jawabi. Wa huwa yaqulu, annabi yana cewa, yadul mu'ti al-ulya wabda' bi man ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadul mu'ti al-ulya, hannun mai bayarwa shine a bisa. Adatan idan za a bayar za ka ga haka yi ungo, ko mai karɓa shi kuma yawanci ai haka yake yi. To ai kamar yadda yake a zahirin mai bayarwa ya dunkula ya zuba, shi ko mai karɓa shi ne ta ƙasa ya tara, to a zahirin ma haka abin yake. Ma'ana yadda yake a zahirin haka kuma abin yake, wanda yake bayarwa shi ya fi daraja a wajen Allah. Mai bayarwa ya fi mai karɓa daraja. Don haka yi ƙoƙari ka zan cikin masu bayarwa, ba ka zan kullum mai karɓa ba. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zaburar da mutane wajen badawa, amma sai ya ce wabda bi man ta'ud, dan kada bayarwa ka yi ta kawai yadda kake so. Sai annabi ya ce kafara da waɗanda suka jingina da kai shi ne iyalinka, waɗanda ciyar da su yara ce wajibi a kanka, kafara da waɗanda suke makusata. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya ambaci iyali, wata ciyarwa bayan ta iyali sai ya faɗe ta a bisa jerin gwanan kusaci, sai ce ummaka, gyatumarka kuma, wa abaka, da babanka, wa ukhtaka, da ƴar uwarka, wa akhaka, da ɗan uwanka, thumma adnaka adnaka, sannan makusatanka makusatanka. Kaga anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ambaton gyatuma wajen ciyarwa. Ya tabbata cikin hadisi na Ibn Mas'ud, wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bi husni suhbati, wani mutum ne ya fi cancanta na kyautata masa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummaka, gyatumarka. Ya ce thumma man sewa, ya ce ummaka, gyatumarka dai. Thumma man sewa, ya ce ummaka, gyatumarka dai. Thumma man sewa, sai ya ce abaka, babanka. Kaga sai da aka ambaci gyatuma sau nawa? Sau uku. Tukunna aka ambaci baba sau ɗaya. To haka nan a haƙiƙa wajen kyautatawa, wajen ciyarwa, duka suna da buƙata. Abinda malamai suka ambata, akwai buƙata da mahaifiya take yi, akwai buƙata da mahaifi yake yi. Sai ya zamanto shi ɗa abinda zai iya yi yanzu buƙata guda ɗaya ne, kafin daga baya kuma ya wata. To da wa zai fara? Aka ce da ba gyatuma zai fara. An ba ta wannan a haƙiƙa. Wannan haka rabon yake. Allahumma illa idan ya kasance ta janibin maslaha, saboda ita uwa ta fi haƙuri da ɗa a kan uba. Ita in ba a mata ba za ta iya haƙura ta ce to lokacin da Allah ya baka, uba ne mai jan ido, in ba a masa ba sai ya tada bore. To a irin wannan ta jazibin maslaha sai a masa, ita za ta fi fahimta. Amma a haƙiƙa wa ya fi cancanta uwa za a so mai yiwa? tana da haƙƙi uku na kyautatawa, shi kuma ba yana da haƙƙi guda ɗaya, sai da aka fifita ta sau uku. Me hikimar fifitawa? Malamai sai suka samo dalilin da yasa manzon Allah ya fifita mahaifiya har sau uku akan mahaifi. Allah maɗaukaki da ya faɗi umarni ga ‘ya’ya su kyautatawa mahaifansu, sai kuma ya waiwaya kan uwa, sai aka faɗi tawainiyar da ita ta yi ba faɗi na uban ba. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, mun yi wasiya ga mutum ya kyautatawa mahaifansa bi uwa da uba. To kuma sai Allah ya waiwaya kan uwan, aka faɗi tawainiyar ta hamalatu ummuhu kurhan ko wa wada'atuhu kurha, uwarsa ta ɗauki cikinsa cikin wahala kuma ta sauke ta haife shi cikin wahala. A lokacin da uwa ta yi ciki har zuwa wata biyar ɗinta, daga wata cikin ya kai wata biyu ko wata uku zuwa wata biyar, wannan wata biyun ba ta cikin kwanciyar hankali, ta dinga abin da ake ce da shi tsagina gini kenan. Ta yi sha'awar wannan abinci sai an kawo ta juwari yake yi, waɗansu suna ce masa laulayi, ta dinga kumallo abinda bai dace ba, ma shi take sha'awa, kaga tana cin ƙasa ita ba yarinya ba, kowane abinci ba ta jin daɗinsa, zazzabi ne ba zazzabi wanda za a sha masa maganin zazzabi ba, murɗa ce wanda ba tsayawa za ta yi ba. To haka cikin wahala, shi yasa aka ce hamalatu ummuhu kurhan, cikin wahala inji Allah ya ce ta ɗauki cikinsa. Wahala ta farko kenan. Wahala ta biyu sai aka ce kuma wa wada'atuhu kurha, kuma ta haife shi cikin wahala, naƙuda, tashin hankali ne, tana can tana fama da naƙuda, shi ko gogan yana ta gwarfi, sai da safe a ce masa an sauka, bai san me ake ba. To kaga wannan wahalan naƙuda, sai aka ce tana ta cancanci wani abu. To yaya na uku yake? Allah maɗaukake wani ku ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahara, tun daga ɗaukan cikinsa ana cikin ɗawainiya har kuma lokacin da za a yaye shi wata talatin a cike a ƙasa. To kaga hidimar yaye in an haifi ɗa ma wahalar ba ta tsaya a nan ba, uwa tana cikin ɗawainiya kuma duk abincinta sai ƙaru, daɗin ta ci kaɗan ya ishe ta, amma yanzu sai ta dinga ci yadda ka san balama, ta ci ba ta ƙoshi ba. Me ya kawo wannan? Saboda yaron yana ta tsotsewa nononta, sai ya dinga sa ta jin yunwa. Wata ma sai ka ga in babu abinci mai kyau ta rame, saboda tsafi balle an samu ɗa mai jarabar tsotso, da ranar tsotso da yaddar tsotso, a cire shi akan nonon kuma ya ta cille ihu, ya mata tumbuɗi, ya mata bahaya, ya mata kaza, tana cikin bacci in ya ihu sai ta farka ya hana ta bacci, haka za ta yi ta ɗawainiyarsa. To kaga wannan matakai guda uku shi ne manzon Allah ya ce ummuka thumma ummuka thumma ummuka, ya faɗa abu sai aka ce thumma abaka. To amma sau da yawa sai kaga iyaye maza suna tada horon in an kyautata wa uwa, har ma sai ga wannan kokari, musamman idan kai ko ba a rabu ba, ana taron idan ya zo shi ya kawo ma'uban shadda mai kyau a sallah, ya tumarsa ma sai ya kawo mata canci ɗaya ɗan abin da ya bayar, ko in ya zo zai musu kyauta, uwarsa uban ya ba shi 20,000, uwar ma ya ba ta 20,000, wani uban sai ya dinga tura baki. Haka ne ko ba haka ba? Ha? Sai tura baki. Shi za ɗawainiyar makarantarsa, a to duk ɗawainiyar makarantar da ta kai ta kai na ɗaukar ciki da ta yi da naƙuda da wannan wahalhalu, kuma Allah ne ya yanka. Can da aka raba gado sai aka ce kai kake da kaso da yawa, me yasa ba ka yi bore ba? Carab ka karɓe, an ce kana da asibci, ha? Ita a ba ta fita da fitar ta kai kuma ka ɗebe sauran, nan ba ka ce a'a ba. To don haka a nan a haƙƙiya uwa take, uwa ita take da a haƙƙiya na farko. Allahumma illa idan babu maslaha zai iya kawo fitina, idan al'amari zai kawo fitina, ko da haƙƙinka ne, ko da kai kake da dama, to in kaga abu zai iya sabbaba fitina, sai ka hade ko wani ne yace zai saki matar sa uban yace masa kar ka sake ta yace gaskiya baba tana sake ta yace wallahi kana sakar ta ran saki uwanka sai ci gaba da rike matar sa amsik alayka zawjak to ai kaga maganin wata fitina sai a hakura da wani abu Allah ya samu dace to nan yace ina wajen ne na'am a hadisi mu karanta ko na'am thumma adnaka adnaka mun karanta shi wannan hadisi imam an-nasa'i ya rawaito wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله يفعل ذلك في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون أنزا برد متاني كتير دو كير كسبو دا الله دني من لا دا صحابي سنة سوسي سنونا برغدو لا ستير سيسك تنبعي من زن الله su sahabbai kullum kamar da dan Abbas ya bada shaida yace bai taba ga mutane kamar sahabban manzon Allah ba inji Abdul Kaki shi ma sahabi ne yace ba sa tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai cikin abin da zai amfanar da su kuma Qur'ani bai ambaci tambayoyin da suke masa ba sai tambayoyin tsirari ya kirga su zaka duk tambayan da zasu yi ka dace wa yas'alunaka an kaza to zaka ga kan mas'alar addini ne suka tambaya ma'ana irin wannan suke ta tambayan annabi ba sa yin tambaya tunda da aka suka fara aka hana su la tasalu an ashiya to ba sa yin tambaya sai abin da zai amfanar da su ba kai ne yanzu da zaka yi tambaya abin da ba shi da fa'ida ba yas'alunaka ma za yunfiqun sahabbai sai suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin me za su ciyar ne kam wani gurgudo ne kun sai Allah ya ce ka ce musu ma anfaqatum min khairin da abin da kuka ciyar na dukiya falil walidaini to ya zaman to kun ciyar ma iyayenku ne wal aqrabina da kuma danginku wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wa ibn as-sabili da dan hanyar da guzuri ya yanke masa sai Allah madaukaki sai kirga wannan nau'o'i guda biyar ki ku ciyar magare su ma'ana nan ana nufin ciyarwa wacce take bayan na iyali kuma ciyarwa bayan ka wadatar da iyali musulunci baya so iyali ba su koshi ba kuma ka bayar a waje a ana so idan sun koshi kuma aka samu ragowa to sai ka bayar daga cikin ragowa a zo naka ma za ni fiko na kulil afu wani ko haka suka tambaya to me za su ciyar ne gaba ɗaya za su bayar sai Allah ya ce a'a ai ba tafi wa zafi gaba ɗaya ba kyautar shiga daga kai kuka a ba a so ku bayar duk da su ba za su bayar ne su kuka ba amma ba a so ku bayar ko ku zauna ba komai ku bayar daga cikin abin da ya saura al'afu ma'ana al-fadl to Allah ta'ala anan sai kirga mutum biyar kaga sai aka fara da mahaifa ashe mahaifa ana ciyar da su kamar yadda muka faɗa a baya ma dama talakawa ne kana da wadata dangi zaka ba su daga cikin dukiyarka ka rika dan san musu gurgudo wal yatama haka nan marayu karka manta da su daibe musu kewa wajen kulawa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatai ni da mai kula da maraya haka zamu zan a cikin aljanna makwabta sallallahu alaihi wasallam miskinai miskini na hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine wanda ba shi da abincin da zai ci kuma ya shiro mutane ba su san shi ba kunci ko irin wannan ka mika masa eh miskini bai da abin da zai ci kuma bai tambaya ba yayar da ya dan pension ne dan saurayi rigunan sa yana wankewa yana gogewa yazo yazo na cikin jama'a ya shiro ko ba shi da shi pension ma in an bashi ba isassa zai yi ba ballanta na sai an ga dama yake biya to kaga irin wannan lalamo shi ka bayar kar ka tsammata ba miskini bane shine wanda yake miskini ba shi da abincin da zai ci amma kuma yayi shiru ya kame kai manzo Allah yace shine miskini ba wancan da yake ta yawo a tsakanin ku gararan ba Allah ya ba ku musamu ba laysa al-miskinu man tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan ba shine miskini na hakika ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dibino daya ko dibino biyu loma daya ko loma biyu take maida shi ba miskinin hakika shine wanda muka siffanta a baya to shi ma aka ce a same shi wabin sabil da dan hanya dan hanya in yazo muku yace ku zuriya yanke ku bashi ku gaskata kar ku karaita shi wa in jaa ala farasin ko akan doki yazo in garma yazo a kyakkyawar mota yana saba babban riga yace ku taimaka masa ya sha mai a motar sa guzurin sa ne yanke kuka san me ya faru ya tsaya a wani guzai sallah an sace masa ATM din nasa da wayar tasa to sai ku taimaka masa baya ta zai ittisali da wani kuma man ya kare Allah ya ce wa ma taf'alu min khair da abin da kuka aikata na alheir fa inna Allah bihi alim Allah yana sanar da shi ai sirfuha fi hadhihi alwujuhi ma'ana Allah ya umarni dukiyar ku da ta rago ku sarrafa ta ta waɗannan fuskoki kama ja a fil hadisi kama yadda ya zo cikin hadisi annabi ya ce ummaka ya ce gyatu makka wa abaka sai aka biye da babanka sai aka ce wa ukhtaka da ƴar uwarka tukunna aka ce wa akhaka da ɗan uwanka kaga ma haifiya ta ku kusa akan mahaifi mahaifiya ku kusa shi kuma sai aka ce ƴar uwa me yasa aka gabatar da ƴar uwa akan ɗan uwa saboda ita ƴar uwa tana da rauni tana cikin abu'afa ana jeranta su da mace da maraya a sahu daya haka Allah ta'ala ya wasiya a kula da su a cikin surutun nisa mata marayu da bayi da aka mallaka duk masu rauni ne musulunci yana kulawa da su ƴar uwa mace a kula da ita ko da tana gidan mijinta tana da hali dan aika mata wani abu to wannan zai tallafa mata wajen gudanar da kanta da toshe mata waɗansu abubuwa sama da namiji wanda shi zai fita yaje bid'a ita ku tana zaune sai abin da mai gida yi in bai yi ba fa to don haka ita aka fi so a fara tausayawa sama da ɗan uwa namiji tukunna sai ɗan uwa namiji bayan da aka faɗi wannan sai aka ce summa adinaka adinaka sannan kuma kusatanka makusata daga nan sai ya tafi banul a'mam ƴaƴan bakwanu da makamantansu irin waɗannan malai ce tala maimun ibn mihran hadhihi al-aya maimun ibn mihran wani malami daga cikin tabi'ai ya karanta wannan aya thumma qala sai ya ce hadhihi mawadi'un nafaqa waɗannan abubuwa da Allah ya ambata guda biyar su ne guraben kashe kuɗi su ne guraben ciyarwa ma zakara fiha qablan kun ga a ciki Allah ta'ala bai ambaci ganga ba wala mismara bai ambaci sharewa ba wala tasawir al-khashabi bai ambaci sassaka sassaka ba ta katako abubuwan za a sassaka ya beautifying din waje bai ambaci waɗannan ba wala kiswatal hitan bai ambaci kwalliyar da za a yi a jikin kago ba jikin katanga kiswatul hitan ko akan ce da ita kiswatul jadran kamar a ce irin wallpaper da ake sawa din nan su kuma da larabawa jikin katanga ne a daki ko a falo wajen zama sai a samu labule sai a saka duka a jikin katangar a sa labule a jiki a beautifying din wajen to wannan shi ake kira kiswatul hidan ko kiswatul jadran wato abinda maimun ibn mahran yake nufi anan wallahu a'lam wajajen nan guda biyar da Allah ta'ala ya ambaci a kashe kudi mutane ne waɗanda suke kusa da mutum daga iyaye zuwa dangi ba a ambaci kashewa kudi wajen kawace kawace ba ma'ana a bada fifiko wajen ciyarwa akan kawace kawace mun fahimci lamarin a bada fifiko wajen mutane akan kwalliya kamar a yanzu ne ya ce a yi ta gina masallatai ya masu kyau masallatan limamin kuma an bashi da yunwa to me aka yi kun yi ta gina masallatai ya masu kyau kuma limaman kun basu da yunwa waɗanda suke kulawa da masallatai ya an basu cikin wahala ba wanda ya damu da su ai ba komi ba ba haka aka yi zamanin sahabbai ba zamanin sahabbai masallatansu ba masu kyau ba ne caɓi ma yana shiga masallacin annabi tankar dibino ne haka aka bashi da tankar dibina ruwa yana zuba caɓi yana jika mutane kuma da aka samu dukiya kasar farasa Umar bin Khattab sai ya tabba wa mutane dukiyar bayan an yi abubuwa na masalihul mursala masalihul umma masalihul ijtima'iyya sai kuma ya dinga yankawa ana babba wa mutane palliatives aka dinga ɗebowa matasa ana musu aure waɗansu suka sassamu jari da za su dinga yin kasuwa a gina masallata kar a damu da ya gina masallaci a ta gina masallatai ya kuma masallata ba a gina su ba ba haka ake ba kaga nan wajen Maimun ibn Mahran sai ya ce hadhihi mawadi'un nafaqa duka mutane ne Allah ya ambata ummaka a abin nan kul ma anfaqtum min khairin saka ce falil walidaini kaga mahaifa ne wal aqrabina dangi wal yatama marayu wal masakin miskinai da suke tare da ku musulmi a kula da su wa bada sabilla dan hanya don haka Maimun ibn yace hadhihi mawadi'un nafaqa ma zakara fiha qablan wala mizmaran wala tasawiran khashab bai ambaci ganga ba bai ambaci sharewa ba bai ambaci sassake sassake na katakai ba wanza beautifying waje ko kuma abubuwa za ka kashe na sharholiya waɗansu ma ba ma gina masallacin ma suka damu da shi ba ba ma irin waɗannan abubuwan ne ma suka damu a'a sun bar gina masallatan sun ma bar gina masallacin sharholiya suka damu da ita sai a sharholiya da kudi ba za a taimaka wa dangi ba wani ma ba zai taimaka ma iyayen ba ma iyayen ma sai basu a wahale amma kuma zai iya zuwa ya je su wayoyi masu tsada ba zai iya sayan buhun shinkafa na 70,000 ya kai ma babansa ba amma a wannan lokacin kuma zai iya zuwa ya je shi ya sayo waya ta 500,000 ya bawa matarsa shi kuma zai iya sayan ta 700,000 ya rike a hannunsa to ai kaga wannan an yi misin priority ko shi ne abinda Maimun ibn Mahran yake nufi hadhihi mawadi'un nafaqa ma zakara fiha qablan ba ambaci ganga ba wala mismaran wala tasawir khashab wala kiswatan hitan beautifying din gidaje bai ambaci wannan ba guraban kashe kudin sai Allah ya ambaci mutane mutanen kuma da suka fi kusaci da muhimmanci a rayuwar mutum sai aka ce su a kula da su ma'ana su za a fi ba wa muhimmanci wajen sarrafa kuɗi kalin so wancan kuma sai ya zama to secondary shi zai biyo baya Allah ya dace da mu an Salman ibn Amir ibn Dabbi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa wa 'ala al-qarabati ithnatani sadaqatun wa silatun hadithi ne ingantacce Abu Isa ya rawaito shi abin nan Imam An-Nasa'i ya rawaito shi an samu hadithin daga Salman ibn Amir al-Dabbi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa sadaqa da kai wa miskini sadaqa ce tana da ladan sadaka a wajen Allah insha Allah wa ala dhil karabati ithnatan amma sadakar da kai ma danginka wanda yake musulci ne mabukaci ne danginka kuma sai ka masa sadaka to shi kuma fa abu biyu ne yanzu kai annabi ya ce sadaqatun wasilatun kai sadaka kuma ka sada zumunci kowanne yana jar ladan kansa kai wa miskini sadaka kana da ladan sadaka kai ma dangi wanda yake mabukaci kana da ladan sadaka kuma kana da ladan sada zumunci rubi biyu ne sadaqatun wasila kaga wannan yana ƙara kwaitarwa ne kenan wabda bi man ta'ul ko thumma adnaka fa adnaka makusaci makusaci ba ana nufi cewa sadakar mutum ta iyakance kawai a kayan danginsa ba ne a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun ba mu wasu wanda ba su san su ba amma abinda ake nufi kar ka manta da nan ka maida hankali ga can kawai ya zamanto makusata an kula da su albashi su ma waɗanda suke nesan ba dangi ba mabukata su ma a musu Allah ya dace da mu wata rana a hadithin Zainab al-Sakashiyya wanda Imam Bukhari ya kawo wata rana ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin fatawa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mata akan su zamanto masu yin zakka a cikin dukiyar su kafi daskare ita Zainabu Sakafiya tana da kudi sai ta fidda sadaka na kayanta kayan zinariyanta da sauran za ta bayar mijinta Abdullahi ibn Mas'udin sai ya ce ba ni ga shi kin gaban da shi kuma ga yara dama a gida marayu waɗanda muke kulawa da su sai ki ba mu ni da waɗannan yara mai amfani da shi ta ce a faufau sai na je na yi fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ta je ta sai ta tadda wata mata ita ma Zainab sunanta al-Ansariya sai suka tura Bilal ibn Rabah je ka mana tabbaya fatawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma ita ce ta tambaye annabi dan mubasharata to anan dai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ambata sai ce na'am shin ya halatta na yi ma mijina sadaka mabukaci ne da marayun da suke gidanmu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce laha ajru sadaqati wa ajru al-qaraba tana da lada na sadaka tana da lada na tabbatar da kusaci sada zumunci to kaga a can ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar don haka mace za ta iya yin sadaka a mijinta mijin ne ba zai sadaka a matarsa ba ma'ana ba za ta iya fidda zakka ta ba wa mijinta shi ne ba zai bata ba tunda shi aka dora ya ciyar da ita ita ba a dora mata ya ciyar da abin nan ta ciyar da shi ba da haka tunda shi ne aka dora wa haƙƙin ciyar da ita to ba zai bata zakka ba duk wanda aka dora maka haƙƙin ciyar da shi ba za ka bashi zakka ba mahaifanka waɗanda suke talakawa ko mun talaucinsu kai ko mun kuɗinka ka fitar da zakka tunda kana ciyar da su ba za ka ba su zakka ba ƴaƴanka an dora maka ciyar da su ba za ka ba su zakka ba sai dai ƴaƴan da suka kasance sun girma yanzu ba kai kake ciyar da su ba su ma suna sana'arsu suna neman abincinsu gidansu daban kuma sannan sai dai zan talakawa ne kai kuma kana da arziki to nan idan ka fitar da zakka za ka iya ba su tunda yanzu ciyar da su baya wuyanka mun gane bayanin Allah ya sa mu dace to anan dai wannan hadisi yana ƙara jaddada mana cewa ana so mutum ya kula da dangi wajen sadaka yana da lada kashi an maimunata bint al-harith annaha a'taqat walidatan fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne daga maimuna bint al-harith al-hilaliyya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya aureta wato farkon shekara ta takwas ko kuma karshen shekara ta bakwai lokacin da aka yi umratul qada a lokacin annabi aureta maimuna bintul harith annaha cewa ita ce a ataqal walidatan ta yantar da wata yar budurwa ku yangarta kenan bai wanda ce wata budurwa sai ta yantar da ita fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيتا انبتا ومنزون الله cewa ku yangannan ta wa na yantar da ita dai ana so mace idan ta aiwatar da abu ko da karkashin ikon ta ne dukiyar ta ne to ta sanar da mijinta wani lokaci ma kafin ta yin ta sanar da shi ta nemi shawarar sa domin haka mafhumu hadal hadith ya nuna da ta ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi ya ce mata law a'taytaha akhawalaki kana a'zama li ajrki annabi ya ce da ku a ce kin ba da kyautar ta ne makawunanki maimakon ki yantar da ita kyautar ta kika yi makawunanki kana a'zama li ajrki da yafi ladanki da yafi yawa ladanki da yafi girma ku duba girman da ake samu falakata hamal aqaba wama adraka mal aqaba sai Allah ce fakku raqaba kuma Allah ya ambaci sakamakon shiga aljanna a dalilin yantar da bawa lada ne mai yawa a ciki amma duk da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba yantar da ita kika yi ba kika batta a cikin bauta sai kika yi kyautatta makawunanki saboda watakila kawunan suna da bukata watakila suna da bukatan wanda zai danga agaza musu a cikin al'amuran ayyuka sun musu yawa ko kuma wala Allah sun tsufa ko wata maslaha da annabi da ya duba yace da kyautar ta kika yi makawunanki maimakon yantar da ita da ladan da zaki samu na kyautar da kika yi zai fi yawa akan ladan da kika samu na yantar da ita yanzu kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita mai ya fifita yin kyauta ma dangi akan me akan yantar da bawa mun gane karatun ku Allah ya sa mu dace to kaga wannan yake nuna ta riga ta aiwatar ashe kenan da ta shawarci manzon Allah kafin ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda zai ce mata ta yi kenan to shi yasa ake so mace in za ta aiwatar da abu ko da a cikin dukiyar ta ne ta shawarci mijinta wala Allah akwai abinda zai gaya mata na yadda za ta sarrafa dukiyar wanda shi zai ku zamantowa aslahu laha wala Anas bin Malik qala kana Abu Talhata aksara ansariyin bil madinati mala an samu daga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yace Abu Talhata al-Ansari ya kasance ya fi kowa dukiya a cikin mutanen Madina wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha wani kuwa ana cewa bayruha da hamza wani kuwa ana cewa bi'ruha to a cikin dukiyarsa da tafi soyuwa gare shi akwai wata gonarsa da ake ce da ishe da ita bayruha ka san za ka ga kana da kadarori amma kuma akwai wani abu wanda a cikin kadarorin ya fi shiga zuciyarka ko ko riga ce kake da ita sai ka ga akwai wata riga wanda ta fi soyuwa a cikin ranka to ita wannan bayruha Anas ya ce wa kana mustaqbilatul masjid tana fuskantar masallacin annabi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha manzo Allah tsira da abinci suka fita a gare shi yakan shiga wannan gonar wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin yakan sha ruwa mai dadi a ciki akwai bishiyoyi don haka akwai sanyi annabi yakan so ya shiga wajen ya huta kuma rijiyar ta ruwan yana da dadi kala Anas sai Anas ya ce فلما نزلت هذه الايه لوكتين ده wannan aya cikin suratu ali imran ta sauka lan tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim Allah ta'ala yace ai ba za ku taba kaiwa zuwa ga cikakkiyar da'a ga Allah ba ƙololuwar daraja, ƙololuwar daraja ku wajen ɗa'a ga Allah ba za ta gama cika ba, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, har sai lokacin da kuka ciyar daga cikin nau'in abin da kuke so. Ba cewa ka ce hatta tunfiqu ma tuhibbun ba, sai aka kawo min tabi'iyya, har sai kun ciyar daga, ma'ana wani ɓangare daga cikin abin da kuke so. Kar ya zamanto kullum abin da baka so ne kake sadaka da shi. Kamar yadda Allah ya siffanta abin nan, waya'aluna lillahi ma yakrahun, kullum suna sanya ma Allah abin da ba sa so ne, haka mushrikai suke yi, mushrikan larabawa. Abin da ba sa so to sai ce eh wannan na Allah ne, wanda suke so kuma sai ce to wannan kuma na gumaka ne, ko kuma na masu kula da gumaka, ko kuma suke nasu ne. To kar ai haka, kar mutane su dinga bayarwa. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كركن فاشا أبن ديك ممونا لك تشكيني لك ننقى بايروا أبن دباك واسو يارن قيامون ريقا سيتا قم مهو با يتذا كيدا إتا كا توشي چن تابركي كا ساكي توشي چن تكون سيكا توكا كوكو مكا فتن سن بمبنت دا سوران جيكين سبو دا سابا الزفا تا قم قوت ايواغا بعد sai kaga wannan ai ba za ka shiga cikin jama'a da ita ba, tukunna sai ka nade sai ka bayar. A daga cikin masu kyau an kawo ma wanki da guga, ka daga wanta za ka saka sai ta baka sha'awa, sai ka je ka bayar da ita. To shi ne za ka kai zuwa ga albir ji Allah ta'ala. Amma in ya zamanto baka haka da saura, to lokacin da wannan aya ta sauka, ka san su sahabban manzon Allah ba yake yasu, wallahi ba yasu a cikin al'umma, duk hasadar mai hasada. Babu yawan sahabban manzon Allah, gare su ne Qur'ani ya sauka, su ne suke yi wa annabi tambaya sai Allah ya bada ansa, kai su ne ma za su je su yi magana da manzon Allah, annabi ya faɗa su faɗa ya ce ni ban sani ba, su ce ya manzon Allah a gaya mana hukunci, kuma sai Allah ya aiko mala'ika Jibril, kamar da ya faru ga Khawla bintu Sa'laba. Su ne za su aikata wani abu sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce ba haka za ku yi ba, ga yadda za ku yi. Su ne musiba za ta same sai Allah ya aiko da Alkur'ani, sai mal a zo da ayoyin da za su rarashe su, a ce ku yi haƙuri, buɗi yana gaba, kar ku damu da abin da ya same ku. Kamar yadda ayoyi masu yawa suka zo cikin Ali Imran, rarashen su ga waƙi'an da ya faru a Uhud, bai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu gaugawa suke yi daga aya ta sauka sai su aikata. Ba zamanin ba da za a faɗa ananata, a faɗa ananata, amma kuma ba za a yi aiki da ita ba. Su daga an faɗa sai aiki. Ayan nan tana sauka, da ya ji wannan Allah ya ce ba fa za ku kai ga cin mata'a cikakkiya ba sai kun yi haka. Kama Abu Talha, Abu Talha sai ya tashi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tafi wajen annabi, yana jin aya sai kama hanya ya tafi wajen annabi. فقال سيدي إن الله يقول في كتابه يا من ظن الله ناجي الله يا فتاة كل التاتين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فذاكوا كي زواجا ساما نقرتا أيمانكم حصلوا كتن لبوكا تيردك ساشا أبين لبوكي سو سيدي تود الله يفتاة وإن أحب أموالي إلي بيرها. Ta ya manzan Allah, cikin dukiyata gaba ɗaya, gonakai, dabbobi, gidaje da na mallaka, ba wadda na fi ƙauna kamar wannan gonar, bairuha, babbar gona ce mai yawan dubinai, ga bishiyoyi na ‘ya’yan itace, ga tadaf da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce to na fi ƙaunar wannan dukiyar, sai ce wa inna sadaqatun lillah, ya manzon Allah na bayar da ita sadaka ga Allah, ma'ana na bayar da ita sadaka domin Allah. Arju birwaha, ina fatan samun nagartatta a wajen Allah. Wa zukhraha, da romanta inda Allah a wajen Allah ta'ala. Aiki da cikawa ke Allah ba mu ikon yi irin nasu. Fatashabbahu illam takunu mithlahu fa inna tashabbuha bil kirami fala, har ka kwatanta ba. To lokacin da ya ambaci wannan, sai yace fa da'aha ya rasulullahi haythu shi'ta ya manzon Allah sarrafa ta di yadda ka so na bai da ita saboda Allah sarrafa ta yadda ka ga dama ya manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce bah wai 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 kalma ne na nuna girmama wannan dukiya an ji dukiyar ba ta wasa ba Allah ya saka wa Sulaiman al-wajhi da al-hayr Allah karfa masa abin da yayi yan shekaru kadan da suka wuce kaman uku ko hudu sai ya zauna dukiyarsa da ya raina tsawon shekaru yana raino yana neman dukiya kai shekara 70 yana nema shekarunsa shi yan 90 ko da ɗaya ne tun daga dako ya fara kuma sai da yake manzalin da ya zamanto ɗaya daga cikin masu kudi sai da ya zamanto da ɗaya daga cikin masu kudi da ake nuna su yana da banki rajihi ba yana da estate kala kala estate business yana da manya manyan gonakai na dubinai yana da fleet na transport abubuwa da yawa bankin sa rajihi ba yana nan spread across Asia har a Europe akwai branches sai ya tattara dukiyarsa bayan da ya tsakuri wani abu ya ba wa iyalansa ya raba wa 'ya'yansa ko 'ya'yansa bakwai ne matansa biyu sai ya ɗebi wani abu cikin dukiyarsa ya ɗan raba musu ya ce to ga wannan ku kula da kanku shi kuma bai bar makansa ko motar shiga ba duk sauran dukiyar tasa tunda su Saudiya suna da wazaratul awqaf ministro suke da ita ta kula da waƙafi sai ya sanya aka yi waƙafi dukiyar tasa gaba ɗaya da ta rage sai ya sanya ta waƙafi ga inda za a dinga sarrafa ta business din yana ci gaba ba rufe bankin za a yi ba ba rufe duk ana ci gaba da yi amma kuma yanzu ba nasa bane kawai za a dinga sarrafa su ne fi sabilillah kaman gonakin sayan dabino sai ya ce kar a dinga sayar da dabino ko ɗaya ma'aikata suna nan ana biyan su amma kowane dabino sai dai a dinga raba shi ga alhazai da masu aikin gumara kawai fi sabilillah to irin wannan kawai sanya kun san abin da ya bayar na waƙafi over $9 billion ba naira ba ba sai ka je ka lissafin kai kuma da wannan shirin kudin kasar ta over $9 billion Allah ya saka masa da alheri to lokacin da annabi ya ji wannan dukiyar da shi Abu Talha al-Ansari ya bayar sai annabi ya ce bah wai wai wato ya ga girman dukiyar zalika malu rabih zalika malu rabih annabi sai da ya nanata ya ce wannan dukiya ce mai yawa wannan dukiya ce mai yawa yace kad sami'tu ma qulta fiha naji abinda ka faɗa game da ita cewa ka bayar da ita saboda Allah kuma ni naje na sarrafa ta yadda na ga dama to sai annabi yace ai tunda yanzu an bawa annabi dama ko to shi kuma yanzu annabi zai sarrafa ta sai yace wa inni ara amma ina ganin abinda zaka yi da ita an taj'ala hafil aqrabin ka je ka karaba ta a danginka Allah ya karbe sadakar ta je ka karaba ta a danginka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake masa tukuici ne ko da me ya masa tukuici na'am ban ji ba zumunci da ya ba ta ita sadaka annabi ya ba ma wasu Allah ya karbi sadaka insha Allah to sai annabi ya sake masa tukuici laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum annabi yana da matukar kwadayi akan ku kuyi aikin da zai kai ku ga aljanna maimakon ya tafi layi daya annabi sai ya ƙara masa rubi sadaka ta karbo yanzu to je kaka bayar da ita a danki sai ka sake samu kuma lada na sada zumunci saboda annabi kullun so yake mu shiga aljanna Allah ka hada mu da manzon rahama a gaban alkausara to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka je ka karaba ta ga danki sai ya tafi fa qasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi Abu Talha sai ya je raba ma makusatansa wanda suke ma'ana na kusa da shi shaqiqai li ammai li ummai wa bani ammihi da kuma sauran ƴaƴan babbanunsa sai rarraba musu. To duka wannan kage yana nuna kwadaitar wanda aka yi dangi sai ana da wadata kar ayi watsi da su har ka kulawa da lamarinsu. Allah ya sa mu dace. Na nau'i na biyar daga cikin ciyarwa wanda aka dora wa bawa shine nafaqatul khadimi, karka ciyar da mai maka hidima bayinka ne barorinka ne yaranka ne masu maka hidima kullum hidimarka suke yi to karka basu da yunwa. Kasa akwai yanzu ko da ba bawa akwai wanda zaka ga cewa su yaran alhaji ne ko kullum suna yin mallan hidima, wanke mota su suke yi, je ka ce fa ne su suke yi, dauko kaza su suke yi, duk makamantan irin wannan ayyuka shine cikuruminsa. A aike shi can, a aike shi can, a sa shi wannan aikin, a sa shi wancan wakilcin, to karka bar shi da yunwa. Annabi Hurairah ta kala an samu hadisi daga Abu Hurairah kamar da Abu Dawud ya rawaito yake cewa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bis sadaqa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ayi sadaqa, mana yayi umarni da yin sadaqa. Fa qala rajulun, sai wani mutum yace ya rasulullahi ya manzon Allah, indi dinarun, akwai dinari guda a wajena, wato surplus kenan, ko ina da dinari. Fa qala, sai annabi yace tasaddaq bihi ala nafsik, yi sadaqa da shi ma kanka, wato faraci in kana da yau dinari guda ɗaya ka ai sai ka je ka ci abinci ko. Kada sai yace indi akhar, ya manzon Allah akwai wani ma ina da shi. Kada sai annabi yace tasaddaq bihi ala waladik, je kai sadaka da shi a ɗanka. Kada sai yace indi akhar, ina da wani. Kada sai yace tasaddaq bihi ala zawjatik au kada zawjik, duk ma'ana ɗaya ne, kai sadaka da shi a matarka. A wata riwaya sai dai so mataqaddimin mata kafin ɗa, shi yasa malamai sai suke ta'aunawa to wane ne kenan na farko, mata ce ta farko ko kuwa ɗa ne na farko. Haka dai malamai suke ta munakasha a tsakaninsu. Kala sai ce indi akhar, ina da wani. Kada sai annabi ce tasaddaq bihi ala khadimik, ka je kai sadaka da shi a makan mai maka hidima, bawanka ne ko baranka. Kada sai ce indi akhar, ya manzo Allah ina da wani dinar. Kada sai annabi ce anta absaru, kai kuma yanzu ka sanya za ka yi shi, sai ka sarrafa shi yadda ka so. Kuma iya karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana biyar da mutane kowa yadda yake. In wannan daga cikin mutanen gari wala Allah ba zai wa annabi irin wannan tambaya ba, duk da dai hadisin bai fayyace cewa ba kauye ba ne, amma ko da cikin mutanen gari akwai masu yanayi mabambanta. Kuma saboda iya koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake masa tambaya, sai yake jerantawa bisa muhimmancin ciyarwa, sai jeranta ta a bisa muhimmanci, wato kai kar ya zamanto kana da bukata ka zauna da yunwa kuma kana da wayriya, to ba sai ka yanki jiki ka fada ba, ko ba haka bane, kai baka ci ba to sai aka ce ka fara da kanka shine muhimmi, bayan kai ba to sai aka maka kuma wanda yake mafi muhimmanci bayan wannan, sai aka ambata maka iyalanka a ciki, kuma sai aka ambata maka haddawa hadda khadiminka, to shine shahida kenan, shi wanda yake maka hidima shi ma ba za ka bar shi ba. In har ka gama da wannan can to shi ma sai ka mai. Kamar da hadisi ya zo daga Abu Zar Al-Ghifari kala kala annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikhwanukum khawalukum, yan uwanku ne kuma barorinku wanda suke karkashinku, ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah ya sanya su karkashinku, faman kana akhuhu tahta yadihi, duk wanda dan uwansa ke karkashin sa a matsayin bawa ko a matsayin bara, falyut'imhu mimma ya'kulu, ya cishe shi daga abin da yake ci. Ka ci, to shi ma san masa daga abin da ka ci. Walyulbisu mimma yalbasu, ya tufatar da shi daga abin da yake tufata. Nau'in da ka tufata, shi ma sama masa. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, kuma kada ka dora musu abin da zai gagare su. Koda bawanka ne, karka ba shi aikin da ba zai iya ba. Fa in kallaftumuhum, in ku kuka dora musu aikin da kuka san zai gagare su, fa a'inuhum, to sai ku taimaka musu ku yi aikin tare, tunda ka san shi kadai ba zai iya ba. Wato nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa mutane, koda bawa ne kake da shi, to bawanka ba ana nufin cewa za ka baida shi kamar wani object ba ne, a shi ma yana da rai, kuma shi ma yana da shu'urin irin naka, yana da feelings, yana da shu'ur irin naka, zai ga abu zai sha'awa, ya ji kanshin abinci, ya yi maka hidimar abinci, ya siyo maka, ya gasa maka nama, ko ya siyo maka nama gashi ne yana ta kanshi, kaji ne an kawo an ajiye maka, ko ya ɗauko abinci ya zo an ajiye, mata ce an sa ta tana dafa abinci, kaji kullum za a dafa, ka san matan manya ba su aiki, sai a samu wata mata ita ce mai kaji duk ta gyara, an fita da su nama haka, kifi duk an fita, kanshi duk ya buge ta, abubuwa ana sarrafawa, ita kuma sai a bar ta da tsagwaya. Ai ba kyauta ba, sai dan yaji naman ita ma sai a bata, ita tai hidimar, in ba haka ba sai ta rika fakan ido tana ta umanda. Kaga tayi ba daidai ba ko, an ingiza ta aikata abin da bai dace ba. To musulunci baya san haka, suna muku hidima, to ku dan san musu daga abin da kuke ci, ku rika tufatar da su daga nau'in abin da kuke yi, ko da ku a ce second ne ku dinga basu, kun dan yi amfani shi sama-sama, sai ka ɗauki babbar rigar mai kyawu, baranka ne sai ka bashi, shi ma sai ka ga yana baya-baya, an san yaran alhaji ne, ko ba haka ba? Amma alhaji ya sa riga mai kyau, kuma yaranka su kuma a fiffige, duk kafatarsa ta koɗe nan wajen maho, a to kuma mai alhaji bai fa'idantar ba kenan. A san cewa yaran alhaji a yaran alhaji ne. To shine abin da ake nunawa, kuma ko da bawa ne, to kada ka kallafa masa abin da ya fi ƙarfinsa, ka riƙa mu'amalantarsa a matsayinsa na mutum, shine abin da wannan yake nunawa, kuma kada ka yi watsi da shi, shi ma ka dinga ciyar da shi. Lokaci zai ba mu gama, ko kai ba mu ƙarasa wannan hadisi guda. Ya ce wa Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga Abu Hurairata Allah ya rada da shi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idza ata ahadukum khadimuhu bi da'amihi, idan dayan ku, idan boyi boyin ku yazo ma dayan ku da abincin sa, fa in lam yujlisu ma'a, in har bai zaunar da shi tare san ci ba, falyunawilhu uqlatan aw uqlatayn, to ya bashi dan abin da zai taba, loma ɗaya ko loma biyu, shine luqmatan aw luqmatayn, wato dan abin da zai sa uqla, dan gutsire, gutsire ɗaya ko gutsire biyu, ko loma ɗaya ko loma biyu, fa innahu waliya harwa huwa ilajahu, domin shine ya ci binci zafinsa da kuma gyara shi, haka ne ko, shi ya gyara abincin, shi ya je dinga rara ga wuta, zafi yana damunsa yana gasa nama ko yana dafa abincin yana gyarawa, to in har baka zaunar da shi kun ci tare ba, dan ɗaya tsakura masa ya koma jefa shi ma ya taba. Kaga wannan yana nuna ahmiya kenan na kulawa da khadimi. Wa an khatma khaytama qala, khaytama yake cewa, kunna julusan ma Abdullahi bin Amr, muna zaune da Abdullahi dan Amr lokacin yana jagoranci a Masar, id ja'ahu kahramanun lahu, sai wani cikuruminsa ya zo masa wanda yake maka ayyuka haka a cikin gida, mai kulawa da hidimomin aikace-aikacenka, ka aike shi kaza, ka aike shi kaza, kuma shi yake kulawa da gudanar da al'amari a gida, kama a ce sarkin gida ko kuma dai a ce cikurumi, fadakhala sai shi wannan cikurumin ya shigo faqala sai shi Abdullahi dan Amr kunga sahabin annabi ne ko sai yace a aqaita waqika qutahum ka ko ba ma bayin gidan nan abincin su bayi ba ba wanda aka da aka mallaka shi ma commodity ne za a iya sai da shi za a iya kyautar sa amma lokacin da aka shigo an kawo masa abinci sai yace bayin gidan nan ku ka ba su abinci kala la sai yace a'a ban ba su ba na mai gida aka so sai yace kala fantalik fa alaihi maza tafi kowa kaje ka ba shi abincin sa kun ga yadda sahabbai suke ko kulawa an kawo masa nasa abincin sai tambaya kafin ya ci an ba wa bayi ku abincin su bayi fa sai aka ce a sai yace maza tafi kaje ka ba su abincin su kulawa da haƙƙi kenan wanda yake karkashin sa kan kula an ba shi abin da ya dace ko ba a ba shi abin da ya dace ba kala sai ya biye musu da cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i ithman an yahdisa amman yamliku qutaw ya ishi mutun zinubi ya kame gabar wanda shine ya mallaki abincin da zai bashi wanda aka mallaka maka ciyar da shi kuma ka kame baka bashi abincin ba ashe wannan lafazi yana nuna Abdullahi dan Amr yana nuna cewa lalle ciyar da khadimai an tsora shi a wuyan mamallaki ciyar da bayi an tsora shi a wuyan wanda ya mallake su to haka suma suna daga cikin waɗanda ake ba su annafaka Allah ubangiji ya datar da mu sai mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك